journée à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 1621 da ma 25 sai kuma ta yanar gizo akan vohausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a hiniya sarauniya da dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrahman zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja 20 za a ji cewa wasu dattawa a Kano sun buƙaci majalisar dokokin Najeriya ta amince da kafa bayasara dan tsaida kisan gilla a da magaramtar jamhuriyar Niger yan kungiyoyin kula sun yi aikin gayya musamman dan gyara makabartu wasu masana tsaro na bada shawarar kafa cibiyar nazari kan tsaro dan samu bakin zare masanin shari'a mai nasara kogo Umar yayi shafi kan tanadin shari'a ga takaddamar shugabanci a PDP yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli duk kafin nan a gyara zama dan labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiya Alhamis, yan tawayen Taliban sun kwace Ghazni, muhimmin birni dake kudu maso gabashin kasar Afghanistan, wanda hakan ya ƙara kusantar da su da Kabul babban birnin kasar. Jami'an tsaron gwamnatin Afghanistan sun yi ta kokarin dakile zazzafar dannawar da yan tawayen na Taliban suka shafe tsawon sati guda suna ta yi, inda har suka samu kwace goma daga cikin hedkwatocin larduna 34 tare da yin barazana ga wasu. Birnin na Ghazni, hedkwatarin lardin da shi ma ake kira Ghazni, na kan babbar hanyar Kabul zuwa Kandahar, wadda ta hada babban birnin kasar da lardunan kudancin kasar inda Taliban suka fi karfi. Gwamna fa ya yi saranda, abinda Nasir Fakiri, shugaban majalisar lardin, ya rubuta ta kafar Twitter kenan da safiyar jiya Alhamis. Ya kara da cewa gwamnan na Ghazni, Muhammad Dawud Lakmani, ya cimma yarjejeniyar yin saranda da Taliban. Kafin ya gudu daga lardin zuwa birnin Kabul da wasu manyan jami'an gwamnati. Kasashen Isra'ila da Morocco na ci gaba da shirye-shiryen bude ofisoshin jakadancinsu a kasashen juna. A cewar ministan harkokin wajen Isra'ila, Yair Lapid jiya Alhamis yayin wata ziyara a kasar ta arewacin Afirka. Morocco tare da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da Sudan. Duk sun amince su maido da hulɗa da Isra'ila a matsayin yarjejeniyar Abraham Accord, wadda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya taimaka aka cimma zuwa ƙarshen shugabancinsa. Za mu ɗaukaka matsayin ofisoshinmu daga na tuntuɓa kawai zuwa na jakadanci, a cewar Lapid a wani taron manema labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar Tarayyar Afirka sun yi kira ga ƙasar Somalia jiya Alhamis da ta gudanar da babban zaɓe a watan Oktoba ɗin nan mai zuwa. Bayan jinkirta shi duk da yunkurin masu tsauraran ra'ayin addini na tsorata gwamnati. Shirye-shiryen tabbatar da tsaro a lokacin zaben na da muhimmanci ganin ci gaba da barazana da Al-Shabaab ke yi, a cewar manzon musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Somalia, James Wan, ga wani taron kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kara da cewa Al-Shabaab na ci gaba da kai hare-haren ta'addanci da sauran aika-aikar tawaye, ciki har da zagaye al'ummomi musamman ma a jihar Kudu maso yamma. Wakilin kungiyar tarayyar Afirka na musamman Francisco Madeira ya gaya wa kwamitin sulhun cewa ya kamata mu maida hankali wajen hana mayakan kawo tangarda ga zaben. Yace kungiyar na amfani da abin da ya kira wasu makiran dabaru a birnin Mogadishu da wasu raran don kawo tangarda ga zaben. A karan farko, Najeriya ta karbi alluran rigakafin corona da kamfanin Johnson & Johnson ke yi wajen 176,000 ta hannun kungiyar tarayyar Afirka, kuma tana fatan sake karban wajen fiye da miliyan 1 duk a watan nan na Agusta, a cewar wakiliyar harkokin lafiya ta muryar Amurka Hawa Umar, wadda ta ci gaba da cewa
za a fara aikin gudanar da alluran ne a ranar Litinin 16 ga watan nan da muke ciki a cibiyar kiwon lafiya ta Abuja, sannan a fara a sauran jihohin Najeriya. Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko ta kasa Dr. Abdullahi Bula Magarba ya yi ƙarin bayani.
Magungunan mudana duka an raba jihohi, alluran da zamu bayar wato kaman nau'i uku ne, amma yanzu zamu fara ne da nau'i biyu. Nau'in da zamu fara shine mudana wanda take wajen miliyan 4 da muke da shi a kasa, kuma wanda bai karbi AstraZeneca da muka kwanakin bayawa to zamu ba su Moderna. Kuma har yanzu muna sa ran zamu samu allurar AstraZeneca wato sama da miliyan 1. Wannan zamu ajiye ne saboda mutanen da muka bawa dose na farko, to wannan su zamu ba dose na biyu.
Dr. Bulama ya kuma jaddadawa al'ummar Najeriya ingancin nau'ikan allurar rigakafin corona da Najeriya ta karba.
Ita Moderna da kuma Pfizer suna bukatar sani da muke ake cewa ultra cold chain. Gwamnatin tarayya ta hukumar mu duk mun sayi wannan rumbu na na'ura da zai tabbatar da cewa duk magani da suka shigo kasar nan tun daga shigowar su har zuwa lokacin da za a tsira wa mutum allurar, insha Allah yana zaman cewa a cikin sanyin da ake bukata kuma zai aiki. Saboda haka muna kira ga jama'a cewa duk alluran da muka kawo a Najeriya allurai ne wanda mun tabbatar da cewa suna da inganci kuma suna da amfani. Ita Johnson & Johnson mun warewa mutanen da suke da rauni da mutanen da suke a wajen inda ake akwai koguna da wuraren da suke akwai tsaunuka da kuma inda ake cewa desert area wanda yake yana da wahala zuwa saboda su sau ɗaya za a je.
Dr. Abdullahi Bulama Garba a rahoton Hawa Umar. A ƙarshe, gwamnatin Biden ta yi faɗi tashi a yunkurin aikewa da sako dalla-dalla game da halin da ake ciki a kan iyakar Amurka da Mexico a cewar masu suka. A wasu lokutan da shugaban da masu bashi shawara sun yi ta bayanai masu cin karo da juna game da tsananin kwararar bakin hauren da suka gundari jami'an shigi da fici, sannan sun yi ta aikawa da bayanai masu cin karo da juna ga su kansu bakin hauren game da abin da zai faru idan suka iso Amurka. Masu goyon bayan gwamnatin kan batun shigowar jama'a sun damu da yadda ta kasa fayyace abin da ke faruwa da kuma yadda take tunkarar al'amarin.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Wasu dattawa a Kano sun buƙaci ministan shari'a Abubakar Malami da majalisar dokokin tarayya su ba da dama bisa shari'a a kafa ƙasar Biafra. Wannan a ra'ayin dattawan don dakatar da kisan gilla ga 'yan arewa a kudu maso gabarni. Ga rahoton Baraka Bashir daga Kano.
Kungiyar dattawan arewa sun buƙaci ministan shari'a da majalisar dokokin ƙasa da su yarje wa 'yan kudancin ƙasar nan, wato IFOP, ficewa daga Najeriya kamar yadda suke fafatukan neman haka. Kungiyar ta dattawan arewan da 'yan siyasa sun buƙaci shugaban majalisar tarayya Ahmad Lawan da na majalisar dokoki da su gaggauta tabbatar da yankin kudu fita daga kasar nan a yayin da ake gyara kan kundin tsarin kasar. Daga cikin waɗanda suka buƙaci hakan ciki har da Nastura Ashir Sharif da Balarabe Rufa'i da Abdulaziz Suleiman da Aminu Adam. 'Yan siyasan da 'yan arewan sun buƙaci hakan ne a wani ƙuduri na rage tashe-tashen hankula da rashin zaman lafiya da ake fuskanta a wasu sassan ƙasar nan. Mun zanta da Nastura Ashin Sharif akan ƙudurin nasu.
Tun Najeriya tana sabuwarta aka yi yaƙi na wata 30 aka kakkashe mutane, yanzu daga 2017 zuwa yanzu sun dawo da wannan abu. Suna kashe kabilun da ba 'yan kabilar su ba, suna kona dukiyoyin mutanen da ba 'yan kabilar su ba, wanda wannan abun ba yadda za ya ci gaba ya dore a haka. Mutane ana kashe musu yan wansu su suna zaune a namu yankuna, an kyale su, ba wanda ya taba su, babu wanda ya ci zarafin su. Kuma da daidai waɗanda suke zaune a nan yankunan namu suna goyen bayan wannan abun Biafra, dan suna aikawa da kuɗi ga ita wannan kungiya ta haramtaccen kungiya ta IFOP da gwamnatin tarayya ta haramta. Kuma mutanen su kaso 90 zuwa 95 na Inyamurai sun goyi bayan wannan abu da ake.
Muji ta bakin masu karin rajin 'yancin al'umma Abdulrazak Alkali wanda shi ma ya magana.
An kai wannan yanki na arewacin Najeriya bango akan wannan maganganu na aware ko aware ko a menene, to an kai jama'a ni bango don abin da tarihi ya nuna jama'a wannan yanki ba su da irin wannan ra'ayi na lalle-lalle a yaga Najeriya a aware. To amma kin ga tun da kika an fara irin wannan lalle-lalle tura ta kai bango, shi yasa abin ya zo ya kasance haka. Wannan yana nuna cewa dole jami'ai da hukumomi su yi hattara don yankin da yake wucewa gaba kan haɗin ƙasa a ga ya fara ɗaukan wannan mataki. To gaskiya abu ne na dubawa.
Mun kuma taɓa alli da Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano wanda shi ma ya ce
wannan salo na cewa tun da abun da su ma suna so su mai da martani to kamata su ɗauke shi ta hanyar a shari'a, shi yasa suka ɗauki wannan. Don ni a ganina siyasa ce kawai an yi ne domin a tauna ta kuma domin a yasin tsoro.
Farfesan ya ce ƙudurin tsarin ƙasa bai bada damar abinda 'yan siyasan da wasu 'yan arewan ciki har da 'yan Kano suke muradi ba. Baraka Bashir, murya Amurka, daga Kano a Nigeria.
A da magaramta jamhuriyar Niger, yan kungiyoyin kulob da fada sun hada kai wajen ayyukan gayya na nome gonaki da gyara makabartu. Kungiyoyin a daidai wannan lokaci na damina na gudanar da irin wannan aiki na taimakon kai da kai ne, ga rahoton Tamar Abari.
Asali ma dai kungiyoyin na kulob da fada su ne aka sani da share makabartu a daidai wannan lokaci na damina. Gungun kungiyoyin sun shirya gayyar don nomewa da ciki wuraren da suka farfada a makabartun. Malam Shehu shine wakilin kungiyoyin, yayi karin haske kamar haka.
Yau Allah ya kamu wannan guri makabarta ta unwala. Sunan ɗan kulub da fada gaba daya. Muke noman wannan yau Laraba. Kenan gayyata ce muka yi, kuma jama'a tabarkalla Allah ya kawo su, kuma mun gayyace su sun zo. Mun yi kowa farin ciki. Wannan noma na makabarta bai wa muka fara shi. Kuma ba yanzu ba fara ce muka yi. In Allah ya yarda har ruwa ya kare muna wannan aiki.
A koyaushe suka shirya irin wannan gayya na nome makabartu. Kungiyoyin na kokawa da rashin kulawa ta jama'a da ma hukumomi. Hakan ta sa Malam Shehu yayi kira da kakkausar murya.
Kenan wannan gida na kowa ne. Ba na Malam Shehu bane, ba na wani wane, na kowa ne. Ko mun kudinka, ko mun dadare, ko nan zaka. Duk karshen ka nan zaka. Kenan ya kamata mu kukan da muke wa jama'a muna kira dan Allah in aka ce noman makabarta kowa ya fito, ko da minti 10 ne kai, kenan Allah saka madala tisbilillahi abinda muke so kenan.
Sai dai ko kaka ba a rasa masu kulawa, inda wani dan majalisa na jihar da magaran Bashir Abdu Baba Karami ya amsa gayyatar waɗannan ƴan kulob.
Goran gayyata muka samu mun zo hutun shekara, kuma Allah ka mu kan daidai cikin damana ne makabartu bana. Allah ya kawo ruwa mai alheri masu yawa, kuma Allah sa su zame mu alheri. To shine muka ga ya kamata mu zo mu ga aikin nan da suke, kuma mu kawo musu dukan wanda zamu iya kawo musu. Shine muka zo mu kara musu ƙarin gwiwa, shine muka zo mu musu godiya, kuma shine makasudan tahiyamu. Wannan ai kamar yadda na ji yara suna hodi, ai dan da magaram haiwa ba bako shi bace.
To ko yaya suka ji da zuwan shi wannan dan majalisa?
Wallahi wannan ziyarar ta shi mun yi kowa farin ciki.
A dai waje na garzaya danjin ta bakin hukumomi game da tasu gudunmuwa ko kuma kwarin gwiwa ga irin wannan aiki na ƴan kulob, sai dai hakata bata cimma ruwa ba. Tamar Abari, murya Amurka daga damagara a jamhuriyar Niger.
Kar a sha'afa, murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Wasu masana lamuran tsaro sun bada shawarar kafa cibiyar nazarin tsaro ta musamman don gano dabarun magance kalubalen tsaro. Masanan sun ce ta hakan ne za a shawo kan illar yan ta'addan Boko Haram masu satar mutane da sauran yan bandiga daɗi. Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da wannan rahoto.
Tarzomar bayakan Boko Haram da sace-sacen mutane domin karɓar kuɗin fansa da tsage ruke yi fada tsakanin makiyaya da manoma, da kuma rikici tsakanin kabilu da ma fada da sunan addinai, baya ga tarzomar ƴan neman a raba ƙasa, na daga cikin kalubalen tsaro da ke yi wa ci gaban Najeriya tarnaƙi. Domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli, masana a fannin tsaro na ganin lokaci yayi da za a kafa wata cibiya ta musamman mai zaman kanta da za ta rinka gudanar da bincike kan matsalolin tsaro da samar da mafita.
Wannan cibiya Center for Intelligent Research ita duk faɗin Afirka ma ba mu da ita. Wato ita wannan cibiya duk inda matsalar tsaro ta gagara ko ko take bawa jami'an tsaron wahala, to ana amfani da ita ne don a samu a shawo kan matsalar rashin tsaron. Na farko ita wannan cibiyar laifin da zai faru shekara ɗaya nan gaba za a yi bincike da abin da ake cewa research, a gano cewa ga matsalar da za ta iya faruwa nan da shekara ɗaya ko nan da wata shida ko nan da wata uku, sannan kuma a gano cewa menene dalilin da sa laifin zai faru a wannan lokacin. Bayan an gano laifin, a gano kuma yaya za a magance wannan matsalar kafin ta faru, shine abin da muke kira proactive measures. To sannan kuma wannan cibiyar da kake kallanta independent cibiya ce mai zaman kanta, ba ta karkashin kowace irin hukuma ta tsaro, ba ta karkashin kowane irin abu na sashi bangare na gwamnati.
Detective Awal Bala kenan masani kan lamuran tsaro da dakile hanyoyin fitina tsakanin al'umma. ya kuma yi bayani dangane da yanayin ma'aikata ko jami'ai da za a zuba su aiki bayan kafa wannan cibiyar.
Waɗanda za a ɗauka su aiki a wannan cibiyar ƙwararru ne ta fanni daban-daban, ko akwai fannin zai ƙware, akwai fannin criminology wato masana laifuffuka, akwai fannin masana tarihi, akwai fannin kafafen yaɗa labarai, akwai fannin legal dokoki, akwai cibiyar kuma ta gudanar da tattalin arziki wato economic sector, akwai masana harkokin siyasa. Wato idan aka haɗa waɗannan abubuwan, kowanne zai yi nasa binciken, in za kuma a haɗa binciken a dunkule shi waje guda, shine za a fito a kawo gwamnati a ce to ga abin da ake hasashen cewa zai faru, ga kuma dabarun da za a yi a dakile waɗannan matsalar da za ta faru.
A hannu guda kuma ƙwararru a fannin yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na nanata muhimmancin rawar kafafen labaru wajen magance ƙalubalen tsaro da na annobar corona a Najeriya.
Zamani ya zo ga matsalolin tsaro ga wannan annoba ta corona. Su kansu kafafen yaɗa labarai dole ne su canza salo da kuma wace gudunmuwa 'yan ƙasa za su bada, wace gudunmuwa gwamnati za ta bada ta fuskar tsaro. Duniya ta shiga wani sabon yanayi, so dole ne kuma ya kasance su kansu da masu koyarwa da waɗanda ake koyarwa dole ne su canza salo bisa yanayin da muka sami kanmu ta fuskar tsaro, ta fuskar wannan annoba da kuma halayyar mutane da ta canza saboda abin da ya faru.
Brigadier General Sani Usman Kuka Shekake nan mai ritaya, tsohon kakakin rundunar sojin ƙasa ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Biyo bayan murabus da mataimaka bakwai na sharkwatar jam'iyyar adawa ta PDP suka yi, masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar ya duba wannan yanayi a tanadin shari'a. Kogo Umar ya ce ba alheri bane a demokradiyyar ƙasa ta kasance mai bin jam'iyya daya.
To wannan abu ne wanda yake na takeici game da harkokin demokradiyyar Najeriya, kuma tuntuni dama akwai abubuwa waɗanda suke a kunshe a cikin jam'iyyar PDP, don ya zama kamar kulob-kulob ne, gurub-gurub a ƙarƙashin wannan jam'iyyar ɗin. To akwai da yawa waɗanda suke ganin nasarar jam'iyyar a shekara ta 2023 ta ta'allaka ne ga ɗayan abubuwa da dama da suke gani. Akwai waɗanda suke ganin sai ma an canza ma jam'iyyar suna da kuma manufa. Wasu kuma suna ganin a'a, shugabancin jam'iyyar ne karkashin wuce sakwando suke bukata sai an canza shi, da kasance an samu wani jajirtacce wanda yake babu wani gwamna ko wani gagaraba don jam'iyyar wanda yake zai rika kamar juya akalai shi shugabancin wannan jam'iyyar din. To da yawa dai kowa yana da kawo nashi bangare, korafi daidai da bangaren da ya kasance. Kuma ni ban yi mamaki ba, domin in muka dauki tsarin mulki na Najeriya nan sashe na 221 zuwa 228, inda aka yi bayanin muhimman abubuwan da ya kamata jam'iyyu su yi la'akari da su ko kuma su yi takatsantsan kansu. Kamar misali, in muka dauki sashe na 221 wanda ya hana waɗansu abubuwa da ya kamata jam'iyyu su yi, to kusan duka jam'iyyun nan suna yin su. Idan muka dauki kuma sashe na 223 wanda ya magana ka'idoji da kuma dokokin da ya kamata jam'iyyoyi su rika girmamawa, ko kuma manufofin jam'iyya daidai da sashe na 224, ko kuma al'amuran da ya shafi yanda za a rika tafiyar da harkokin kuɗi na jam'iyya sashe na 225, ko kuma rahoton da aka ce a rika ƙididdigewa ana tabbatar da gaskiya da sahihancin yanda ake tafiyar da al'amuran kuɗi sashe na 226. Duka waɗannan abubuwa ne waɗanda idan aka ɗauke su aka kuma la'akari da dama da aka ba majalisar ƙasa ta tarayya ta rika yin wasu gyare-gyare na tafiyar da harkokin demokradiyyar Najeriya musamman a jam'iyyun siyasa da sashe na 228, to sai aga cewa kasawa ce aka samu a harkokin siyasar nan da muke gani. Jam'iyyun siyasa jam'iyyu ne waɗanda suke ya kamata su zama sun girkata duk harkokinsu akan muradu da kuma bukatun talakawa. Idan muka yi la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1, ana yin gwamnati ne ma aka cokau ba wai jam'iyyun siyasan ba, domin a biya muradun talakawa ko kuma mafi rinjayen jama'a, shi ne ma'anar demokradiyya. To da yawa za ku ga jam'iyyoyin magana ce ta wani bangare ka kasance ka samu kanka, domin neman yanda za a yi nasara a zabe na gaba ko kuma a halin da ake ciki yanzu. To akwai muhimmancin jam'iyya kamar PDP wadda ta yi dade tana shugabancin kasar nan shekara kusan 16, kuma bayan nan ita ce wadda ta anshi mulki daga hannun sojoji, bayan nan kuma ita ce wadda take ta sanya taswirar gina demokradiyya ta wannan lokacin. Da ita da jam'iyya wadda take kai yanzu, akwai bukata kuma muhimmancin waɗannan su jajirce su zama jam'iyyu na gaba waɗanda duk sauran yan kanana-kanana jam'iyyu za su yi kwaikwayo da su. Muna bukatar jam'iyyu manya-manya, ba mu so Najeriya ta kasance jam'iyya ce guda ɗaya wadda take tilo, ita za ta kasance jam'iyya ne mai harkokin siyasar Najeriya. Akwai muhimmancin jam'iyyu su dawo su tunanin manufofi da akidu da kuma muradu da bukatun talakawa, su karkato alƙiblar su ta fuskanci matsalar tsaro da ƙasar nake ciki, matsalar tattalin arziki da ƙasar nake ciki, matsalar rashin amincewa da juna na zamantakewa zaman lafiya da ke akwai a ƙabilu daban-daban da addinai daban-daban a ƙasar nan. Su kalli yadda Najeriya kimanta ta rage a harkokin ƙasashen waje, kuskar la'akari da yanda harkokin noma suka zama abin wuya saboda matsalar rashin tsaro, da harkokin yanda yake da mafi rinjaye na matasanmu ba su da aikin yi, da yanda darajar kuɗinmu ya yi ƙasa, da abubuwa da daban-daban ya kamata 'yan siyasa su jiyo hankalinsu ta yi duba madubin yaya za su yi gyara a kan waɗannan abubuwa, musamman ma yanda aka tunkari shekara ta 2023 ɗin nan, su yi amfani da su a matsayin abubuwa kuma matakin da za su yi nan. To sun fara yin garan bawul na jam'iyyunsu, su kasance jajirtattun mutane ne a jam'iyyun nan waɗanda suke suna da kishin jam'iyyar nan da kishin talakawa fiye da bukatun kansu, suna da kallon waɗannan shugabannin jam'iyyar a matsayin iyayensu, ba wai waɗanda suke a mukamin gwamnati a matsayin jami'a, ba wai waɗanda suke a mukamin gwamnati daga tsatson jam'iyyar su rika kallon su kamar sama da waɗanda suke shugabannin jam'iyyar. Akwai bukata gaskiya a yi kokari a tsafta ce harkokin siyasar mu, domin ta zama al'amari ne na yi ma jama'a hidima ta hanyar bauta ma Ubangiji, ta yi ma jama'a hidima ba wai a yi amfani da shi kamar mota ne kawai ta a shiga a kai ga ofishin da ake muradi domin biyan kai ba. Wannan shi ne nake fatan za a yi amfani da wannan ya zama darasi, a yi kokari a yi gyare-gyare ba wai a jam'iyyar PDP kawai ba, duka jam'iyyun ƙasar nan suna da bukata a yi musu gyare-gyare mai muhimmanci domin tafiya ta gaba ta yi armashi. Madalla.
Masanin shari'a barista mai nasara Kogo Ibrahim a sharhi kan yanayin da jam'iyyar PDP ke ciki.
Domin fa'are wadda harbi tsaye da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Allah ya kaddarshe da cewa ni farao ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shari'a, ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sahihi har labaru.
Arewa zumun ta tamu du.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga shirinmu na gaba.
Barka da wannan hankali kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya maudu'inmu ya karkata hankali akan ayyukan da al'umma suke aiwatarwa da ke janyo matsalolin yanayi, musamman ma a wannan lokaci na damina wadda a 'yan kwanakin baya aka fuskanci matsalar ambaliyar ruwa a wasu sassan Najeriya. Injiniya Murtala Alhaji Garba ƙwararren injiniya ne a wannan fanni, wanda ya shigo zauren yanayi da muhalli domin tattauna wannan maudu'in, kuma har ila yau muna tare da shi. Muhallin da ɗan adam yake rayuwa a ciki shi ne abin alfaharinsa, domin a cikinsa yake rayuwa, a cikinsa yake samun ci da sha da kuma sutura, sannan a cikinsa yake samun magani da duk dai wata buƙata ta rayuwa. Sai dai kuma rashin kula da yanayi yakan janyo mummunan sakamako, kamar yadda masana suke faɗi. To ta yaya za a samu maslaha domin samun aminci da muhalli? Ga injiniya Murtala da ƙarin bayani.
duk lokacin da ba za a kiyaye abubuwan ba dole a sami matsala. Kwanan nan abarnan da aka yi na sarkin tsaftar Kano ya je yake bin inda ake sai a kona taya, da taya za a gasa nama, za a gasa kan rago, kan raguna ko shanu da sauransu. Ita kanta taya ai tana da abubuwan da za su cutar, to kuma kan hada, amma haka ibi haka ringa hanawa aka jaddada. To da haka ake yi, dukkan da za a gina sai an tsaya, sai an bincike, sai an bada izini, sai an nuna, sai an gani. Sannan in ka tashi ginin ka samo kwararre da zai zo i duba maka, tsara maka yadda za ka yi. Ina bi ina yi, wani watakila dan ungwaku ne. Ai amfanin karatun nasa kenan, ku da bakwai ba sai ku amfana da shi. Kuma haƙƙinsa ne, akwai haƙƙinku a wuyansa. Shi da Allah i ba ilimin abin, ko ba za ku bashi wani abu ba, ku bashi haƙƙinsa, ku sanar da shi. Kuma duk lokacin da i ba gudunmawa wannan za ta yi amfane ku. Kana da gona a bayan gari, kawai kana ganin ta kusa shigowa gari, ka zo kawai kanka tsaye, kawai ka tsarge filotai, ka je ka sayar, daga ƙarshe ma a zo da rigingi. Amma idan ka je ka samu hukumar da take da wannan haƙƙin ka sanar da ita, za ta zo ne ta baka gudunmawa, za ta fasalta maka shi ne inda ya kamata. A fitar da kwararruka inda za a jaddada gudanar ruwa, a fitar da gudanar ruwa a ce wannan inda ta kamata kenan. In ma inda za a tsarge shi ije ita, za a nuna maka to gaji inda za ka je, nan ta kamata kaga shi kenan, sai ya bi babbar rafi, sai ya huce ita kukoki. To amma idan ba wannan, kai san zuciyarka kai kawai kana ganin an aka zo ka kira hukuma za ta ce filotai 30 za ka yi, kai kuma ka fasalta 50. Duk abin da ta kamata ka yi na kafadar da welfare da za a zauna lafiya a gudu tare a tsira tare, to duk ba kai ba saboda hadama. Saboda haka dole sai mun kiyaye, gwamnati dole sai ta jaddada dokar da take, sannan mu kuma mabiya dole sai mun bi. Shine rashin shuka bishiyan nan ba karamin illa bane, saboda duk zafin nan da a ce inda ya kamata a yi shuke-shuken ana yin shuke-shuken, ba za a samu kai a halin da ake samu ba. Saboda haka dole jama'a su bi umarni, dole mutane su kula, dole al'umma a ci gaba da sanar da su fa'idar su kansu shuka bishiyoyin. Yanzu kika dauki kamar titin daga nan Aminu Kano titin hospital, zaki tafi har ki je karshen fadar gamman kwale, da idan damuna ta to duk lokacin da aka yi ruwa zaki ji banda doyi ba abinda gwajin yake, saboda kashi da ake. Amma yanzu da aka baiwa ƴan nasiri masu sai da fulawoyin nan tun daga farkon katangar Aminu Kano har ki tafi ta fadar gamman kwale har ki je karshen ta, duk gasu nan sune ka ba mutane dama su samu sana'ari, kuma sannan ka sanyaya wajen kwata-kwata. Yanzu wannan doyin da kashin da ake duk yanzu an daina yanzu wajen a tsaftace yake, dole abin ya baki sha'awa in kika da kikin. To da duk hakan ake duk yanda ake gefen titi dama aka ringa yin wannan din, aka dinga ba su irin wayannan masu sana'ar za su taimaka, dole a samu saukin dumamar yanzu.
Hakanan kuma haƙar ma'adanai wani al'amari ne da ke samar da kuɗaɗen shiga ga ƙasa da ma masu yinta, sai dai kuma yana da ƙa'idoji da aka shimfiɗa domin tabbatar da cewa ɓarnar da za ta biyo baya ba ta fi alfanun da za a samu ba, kamar yadda Farfesa Aliyu Jauro ya shaida mun.
Muna samun ƙorafe-ƙorafe akai-akai, kuma muna zuwa mu bincika. Kamar yadda na gaya miki, wasu sukan je kawai su fara aiki ba tare da sun sanar da hukuma ba. To in muka samu da farko in muka je za mu tambaya ina takardanka na izini, domin babu mun san mutumin nan tukuna ya fara karya doka. Sannan kuma muka je mu bincika mu ga yaya yake aiki kansa. Daga nan muka ɗauki matakai, cikin matakai muka rufe ma'adinai. Kamar kwanaki haka akwai inda muka je a nan Abuja, muka samu labari can wani lokaci suna hakan gold.
Mutanen
China ne suka ɗaya da mutanen Chinese kenan. Mun je wurin har ya kai ga muka rufe wurin ka hana su aiki. Muna samun ko mun samu korafe-korafe daga jihar yadda
ake. Ina batun hukunci wannan yi ukulin mutanen da aka yi bayani a kan su na Abuja nan.
Kin san dokokin suna nan a zayyane, kamar yanzu muka ce musu to ina takardun su na kaidan sun yi wannan binciken kafin su fara. Babu, to muka kai su gaban hukuma. A ciki dai muna nan dai akan magana. So sun zo an yi zama za su bi duk ka'idan da ya kamata, kuma za a tabbatar aikin da za su ma bai gurɓata muhalli ba. To har yanzu dai muna kan magana, domin ba a ƙare magana da su yadda ba.
To mai sauraro, abin da ya sa waka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako, sai a tara da mu a makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu injiniya Murtala Alhaji Garba da Farfesa Aliyu Jauro, sai Solomon Abudu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azzama ke mai fatar alkhairi.
Manuniya.
Shirin Manuniya sabon shiri ne na muryar Amurka da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a ƙasa baki daya.
Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari, matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki.
Shirin Manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance.
Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba, saboda ba a taɓa
ta kudaden al'umma tunda muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin
shirin manuniya ma zai rinka waiwaye
ba shi yasa mun muka ce gwamnati ta tarayya ita ce babban Boko Haram
ku kasance da sashin Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya
Masauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger abokan aikin mu a Washington za su shigo da shirin rana kafin lokacin ni Halima Abdullahi nake cewa mu kasance lafiya wassalamu alaikum